This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 23 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani bututun mai da China ta shirya wanda zai maida kasar Niger ta zama kasa mai fitar da man fetur na fuskantar barazana sakamakon matsalar tsaro a cikin gida da kuma takaddamar diplomasiya da makwabciyarta Benin sakamakon juyin mulkin bara wanda ya habbarar da gwamnatin demokradiyyar kasar ta Afirka ta Yamma. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant yana kan hanyarsa zuwa birnin Washington a yau Lahadi domin tattauna mataki na gaba na yakin Gaza da kuma ƙara ruruwan wani yaki akan iyakar kasar da Lebanon, inda musayar wuta da kungiyar Hezbollah ta haifar da fargaban barkewar rikici. Wani jami'in fadar shugaban kasar Kenya ya faɗa yau Lahadi cewa shugaban kasar na Kenya William Ruto ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa da dubban matasa da suke zanga-zanga a faɗin kasar a wannan mako domin nuna rashin amincewar su da ƙarin haraji.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsadar rayuwa da kayan masarufi da ƙarancin abinci, manoma a ƙasar na kokawa kan yadda tashin farashin taki ke ƙara tsananta matsalar.
Yanda muke noma gaskiya akwai damuwa a ƙasa, domin noman mu da muke yi a da muka dan yin kadan ne mu samu kadan mu ci mu ragewa mutane, amma yanzu din ma ya gagara domin kudin magani yayi tsada, taki yayi tsada, komai yayi tsada.
Sannan a jamhuriyar Niger kuwa, a jiya Asabar ne hukumomin ilimin kasar suka bayyana kawo ƙarshen kammala jarabawar shiga kwalejojin ilimi. To sai dai jarabawar ta bana ana hasashen akwai yiwuwar fuskantar koma baya a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran. Wani bututun mai da China ta shirya wanda zai maida kasar Niger ta zama kasa mai fitar da man fetur na fuskantar barazana sakamakon matsalar tsaro a cikin gida da kuma takaddamar diplomasiya da makwabciyarta Benin sakamakon juyin mulkin bara wanda ya habbarar da gwamnatin demokradiyyar kasar ta Afirka ta Yamma. Bututun mai tsawon kilomita 1,930 ya taso ne daga rijiyar Mahina Agadam da kasar China ta gina a Niger zuwa tashar ruwan Cotonou na kasar Benin. An tsara shi ne domin taimakawa kasar Niger mai arzikin man fetur amma mara teku ta samu karuwan yawan mai da ake haƙowa kusan sau biyar ta hanyar yarjejeniyar dala miliyan 400 da aka kulla a watan Afrilu da kamfanin mai na kasar China. Sai dai yarjejeniyar ta fuskanci kalubaloli da dama, ciki har da rashin jituwar diplomasiya da Benin da ya kai ga rufe bututun mai a makon da ya gabata. Har ila yau an kai wani hari a cikin gida a wannan mako na kungiyar 'yan tawayen Patriotic Liberation Front, wanda ta yi ikirarin kashe wani bangare na bututun man tare da yin barazanan kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da China ba. Kungiyar ƙarƙashin jagorancin Sala Mahmud, tsohon madugon 'yan tawaye, ta ɗauki makamai bayan juyin mulkin soji a Nijar, lamarin da ya ƙara yin barazana ga tsaro a ƙasar wanda tuni take fama da matsalar tsaro. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant yana kan hanyarsa zuwa birnin Washington a yau Lahadi domin tattauna mataki na gaba na yakin Gaza da kuma ƙara ruruwan wani yaki akan iyakar kasar da Lebanon, inda musayar wuta da kungiyar Hezbollah ta haifar da fargaban barkewar rikici. Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ta yi ta musayar wuta da Isra'ila tun bayan barkewar yakin Gaza sama da watanni 8 da suka gabata. Kungiyar ta ce ba za ta fasa kai hare-hare ba har sai an tsagaita wuta a Gaza. a shirye muke ga dukkan mataki da za a dauka game da Gaza da Lebanon da ma sauran wurare. Galanti yana fada a wata sanarwa kafin ya tashi zuwa Washington, inda ya ce zai gana da takwaransa Lord Austin da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Tun da fari a wannan watan Yuni, tuni Hezbollah ta auna wasu garuruwan Isra'ila da wasu wuraren soja da makaman roka da jirage marasa matuka, bayan da wani harin Isra'ila ya kashe wani babban komandan Hezbollah. A hali da ake ce kuma, dubban mayaka daga kungiyoyi masu samun goyon bayan kasar Iran a gabas tsakiya sun yi damara su je Lebanon domin shiga kungiyar Hezbollah a rikicinta da Isra'ila, idan rikicin ya rikide ya zama babban yaki, a cewar jami'an kungiyoyin masu alaka da Iran da masu sharhi. Kusan kowace rana ana musayar wuta a kan iyakar Lebanon da arewacin Isra'ila, tun bayan da mayakan Hamas masu rike da ikon zirin Gaza suka kai wani mummunan hari a kudancin Isra'ila a farkon watan Oktoba, wanda ya haifar da yaki a Gaza. Lamarin na arewa ya kara rinchabewa a wannan wata, bayan da wani harin Isra'ila ya kashe wani babban komandan Hezbollah a kudancin Lebanon. Hezbollah ta maida martani da rokoki da jirage marasa matuka da abubuwan fashewa a arewacin Isra'ila. Jami'an gwamnatin Isra'ila sun yi barazanan kai farmakin soji a kasar Lebanon, inda har ba a cimma matsaya ba na kawar da kungiyar Hezbollah daga iyaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To a yayin da 'yan Najeriya ke cigaba da kokawa kan matsalar tsadar rayuwa da kayayyakin masarufi da ƙarancin abinci, wanda ake gani rikici tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine na daga cikin dalilan da ke ƙara tsananta matsalar. Su ma manoma a ƙasar na kokawa akan yadda tashin farashin taki ke ƙara tsananta matsalar, inda suke kira ga gwamnatin ƙasar da ta duba lamarin su, a yayin da wasu masana ke cewa dole ne a ɗauki matakan gaggawa a yayin da damuna ke ƙara shigowa gadan-gadan. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Alƙalamin ƙididdiga dai sun yi da cewa Najeriya na daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da ke fuskantar mummunar tasirin yakin da ke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine, musamman a fannin samun wadatar abinci, ganin yadda manoma ke kokawa akan tashin farashin takin noma, wanda a akasarin lokuta kamfanoni masu sarrafa taki a cikin gida ke shigowa da kayan aikin su daga ƙasar Ukraine da ke fama da wannan rikici. Farashin fulawa, kayan abinci kamar su masara, shinkafa, doya da dai sauransu sun yi tashi da ba a taba ganin irinsu ba a baya, kamar yadda za ku ji daga bakin mai noma, wacce ta bayyana cewa manoma na cikin wani matsin rayuwa.
Nike mai suna Hannatu, ke ina noma. Yanda muke noma gaskiya akwai damuwa a ƙasa, domin nomanmu da muke yi a da muka dan yin kadan ne mu samu kadan mu ci mu rage wa mutane, amma yanzu din ma ya gagara, domin kudin magani yayi tsada, taki yayi tsada, komai yayi tsada. Ƙasa din da da muke samu mu yi noma masu shi ma suna karba su raba domin su samu abu a ciki. To ko meye da ya zama mana damuwa ne a ciki, domin yanayin da muke ciki a wannan zamanin. A lokacin da kwanakin baya akan samu taki akan 15,000, 20,000, lasiya ma akan 22,000 aka sai taki, amma wannan shekaran ana fada taki 38,000 buhu daya. To idan 38,000 ne kai da kake yin noma ka sa buhu ko biyu, a wannan zamanin ba za ka iya kuwa. To maganin noma kuma da muke siya akan 3,500, wannan shekara an ce 6,000 har 8,000 ma akwai.
Shi ma ma'aikaci a fannin sarrafa taki ya bayyana cewa,
my name is Moses in Akanet. I work with a fertilizer firm. The high cost of fertilizer is as a result of high exchange rate, that is dollar.
Tsadar taki na da alaka da tashin farashin dala, tsadar man diesel, rashin kyawun titina, baya ga rikici tsakanin Russia da Ukraine, inda a kasar ta Ukraine ake shigowa da kayan aikin sarrafa taki masu mahimmancin gaske gare su.
Fertilizer. Ukraine, being in Europe, supplies one of the major raw materials needed in the production of fertilizer.
Baya ga ji ta bakin manoma da masu sarrafa takin noma na zamani, yanzu bari mu ji ta bakin masani a fannin aikin noma don bayyana irin matakan da ya kamata gwamnati ta dauka a kawo sauki cikin wannan yanayi da ake ciki.
Sunana Ezekiel Gullus Doka. Don kare faruwar karancin abinci saboda tsadar taki da kayan aikin gona yayin da yanzu damuna ta faru, ya kamata a dauki matakan gaggawa gwamnati da tallafawa manoma ta hanyar rage farashin taki da kayan aiki gona ko bayar da su kyauta ga manoma samar da shirye-shiryen rance ga manoma don su sami damar siyan taki da sauran kayan aiki a lokacin da suke bukatar su ba samun taki bane amma yaya rarrabawan yake a tabbatar da ingantaccen tsarin rarraba taki da kayan aiki zuwa ga manoma cikin lokaci da farashi mai sauki ba a bar ƴan siyasa su kwashe suna kaiwa abokansu da iyalansu da danginsu ba babu bari ainihin manoma su ne su samu sai abu na biye fadakar da manoma kan hanyoyin amfani da taki da kayan aikin gona yadda ya kamata don samun sakamakon mai kyau inganta amfani da fasahohin zamani wajen noma da sarrafa amfanin gona don rage yawan taki da sauran kayan aiki da ake bukata
duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati akan sabbin matakan da za a dauka don kawo sauki a matsalar tsadar abinci musamman a yayin da ake sayan robar fentin tumatir akan kudi naira 16 zuwa 20 da saura kayayyakin abinci da suka yi tsada kuma talakawa ba sa iya saya a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Halima Abdurrauf ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa Facebook Twitter da kuma Instagram ga ci gaban labaran duniya
Wani jami'in fadar shugaban kasar Kenya ya faɗa yau Lahadi cewa shugaban kasar na Kenya William Ruto ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa da dubban matasa da suke zanga-zanga a fadin kasar a wannan mako domin nuna rashin amincewar su da ƙarin haraji a ƙarƙashin jagorancin wata haɗakar matasan Kenya ta Gen Z da suka rika yaɗa zanga-zangar kai tsaye ta yanar gizo zanga-zangar ta zo wa gwamnati ba zata wanda aka gudanar akan rashin gamsuwa da manufofin tattalin arziki na Ruto. Matasan mu sun tashi haikan wajen shiga harkokin kasar su. Sun yi aikin su na demokradiyya don tsayawa kuma a sanda su. Ina alfahari da su inji Ruto a cikin furucin da kakakin fadar shugaban kasa Hussein Muhammad ya raba akan dandalin X wanda a baya aka sani da Twitter. Ya ƙara da cewa za mu tattauna da ku don gano al'amuran ku da yin aiki tare a matsayin kasa. Inji shi a lokacin da yake tsokaci na farko a bainar jama'a akan zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Niger a jiya Asabar ne hukumomin ilimin kasar suka bayyana kawo ƙarshen kammala jarabawar BEPC ga ɗaliban kasar masu kokarin shiga kwalejojin ilimi to sai dai jarabawa ta bana ana hasashen akwai yiwuwar fuskantar koma baya a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalolin tsaro musamman ma a jihar Difa da lamarin rashin tsaro yayi kamari Daga Difa wakilin murya Amurka Haru Sule Rashidu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Dalibai an share fagen zuwa kwalejojin ilimi na high school da ake kira lycée a turance a kasar ta Niger sun kawo ƙarshen zana jarabawar BEPC a karon farko na wannan shekara ta 2024. A jumlace dai kimanin dalibai 118,543 ne a duk fadin kasar ta Niger suka rubuta wannan jarabawar bayan kaddamar da ita da hukumomin kasar suka yi yayin da jihar Difa mai fama da matsalar tsaro na da jimillar dalibai 2,751 maza 1,188 sannan sai mata 1,567 da suka rubuta wannan jarabawar Nuhu Hassan Jori shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a jihar ta Difa yayin mun karin bayani kan yadda suka gudanar da wannan jarabawar da madda lamarin rashin tsaro ya haifar da kuma baya ta fannin harkokin ilimi a jihar ta Difa yana mai cewa
jarabawa na BEPC a nan jihar Difa mai girma gwamnatin jihar General Ibrahim Bagadoma shi ya jagorancin muka je wajen kaddamarwa can CJN na Difa dangane da haka ina iya tunatarwa cewa yara dai na jihar Difa wanda muke da masu yin wannan jaraba yaro 2,751 ke da kai bana a cikin su akwai yan mata 2,567 a cikin su dangane da irin kokarin da aka bada muna fatan sakamako na gari. Lallai hakika jihar Difa tana fuskantar matsala na tsaro kuma da karancin musawa, wannan kukanmu ne na kullum. To hakika duk inda adda kwai class na examen, muna kokarin mu ga an sa yara cikin yanayin yanda insha Allah sun samu karatu yanda ya kamata.
To sai dai jim kadan bayan kammala zana jarabawar ta BEPC, wasu daga cikin daliban jihar ta Difa na fatan cin nasara, yanda waɗansu ke bayyana akasin haka sakamakon kalubalen rashin tsaro da suke fama da shi a yankunan su, suna masu cewa
sunana Huzaifu Suleiman. Gaskiya to jarabawa dai alhamdulillah wallahi ana ganin dacewa da ja mun yi tretan exercise kuma ya zo ga shi ma an kawo shi da ja mun kai shi kawai kenan, wanda ba su yi shi ba su ne za su ganin wahalar.
Sunana Fati Said Akodeshi. Muna kokarin mu ga cewa mu ma mun samu wannan examen din, dan kusan kowa ma yana kokari tunda mun yi da program din mu a ciki babu wanda ba mu yi ba. Insha Allah da taimakon Allah da karatun da muke da addu'ar iyaye za mu samu nasara.
Yanzu haka wannan jaraba da muke zana muna yin ta cikin fargaba, kuma ka gani yanzu kafin mu fara jaraba nan akwai wanda makarantar ma ba su samu zuwa ecole din ma, tunda suna cikin fargaba suna tsoro in sun zo akwai wani abu da zai iya kaiwa ya kawo kuma. To yanzu dai ba mu kare wa yawan program ba, a jihar Difa muna bukatan gwamnati ta kara mana jami'an tsaro domin ilimin mu ya kara bunƙasa.
Duba da yadda barazanar rashin tsaro ya kasar harkokin ilimi a jihar Difa, a yanzu haka uwayen yara na nuna fatan su game da wannan jarabawar. Hassan Jibo mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan Difa yayi karin bayani yana mai cewa
anan cikin kasar Difa muna da tashin hankali wanda ya dan taba karatun ɗiyan namu, amma duk da haka dai zamu iya cewa alhamdulillah tunda gwamnati ya samu kuzarin karfin kaddamar da shi, sai mu ce Allah Ubangiji ya taimaki yaran mu, Allah ya ba su sa'a.
Tun kafin a fara zana wannan jarabawar ta BEPC, dalibai da dama ne a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa ba sa zuwa makaranta, yanda waɗansu ke fama da karamcin malamai da hukumar ma'aikatar ilimi ke turawa ba sa zuwa bakin aiki sakamakon kalubalen rashin tsaro da suke fama da shi. Da hakan tuni ya jefa dalibai da dama a cikin wani yanayi na rashin kammala karatun su, lamarin da ke nuna alamun akwai yiwuwar samun koma baya gaba da fitar da sakamakon jarabawar ta BEPC da za a yi nan gaba. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusula Rashidu. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin yan jarida.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri na dandalin yan jarida daga sashin Hausa na muryar Amurka. A wannan karo shirin na zuwa muku ne daga Duwala a birnin cinikayyar Kamaru, inda zamu tattauna kan maudu'i guda biyu. Na farko kan sojoji wato matasa da aka dakatar da su sakamakon bincike da ya nuna cewa sun shigo aikin sojan ne da takardar shahada irin na boge, gwamnatin Kamaru ta dakatar da su. Shi kuma maudu'i na biyu shi ma da ya shafi sun kullar takardu amma takardan wato zama dan kasa wanda aka cire wannan kwangilar daga hannun Faransa aka maida shi gurin Jamusawa. Menene ra'ayin ku akai? Bakin mu na yau da Hajizatu Isa da kuma Ahmad Lawal, dukkan su yan jarida ne a nan kasar. Malama Hajizatu Isa, assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da mu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatun. Malam Bashir Ladan, barka da warhaka, barka da kasancewa tare da ku a cikin wato wannan zaure da kuma wannan shiri.
Malam Ahmad Lawal, kai ma barka da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Bashir Ladan, da fatan an yi sallah lafiya. To barka da sallah ga duk masu sauraron mu wannan lokaci.
Shi Hadiza Isa, bari mu fara da ke. Menene ra'ayinki kan wato matasa sama da 300 da aka dakatar daga cibiyar horon aikin soja, an dakatar da su ne sakamakon amfani da suka yi da takardar shaidar kammala karatu na boge? Menene ra'ayinki kan wannan?
Abin da zan iya cewa game da wannan batun mai matukar mahimmanci wanda a gaskiya ya farantawa matasa da dama rai a wato wannan kasa ta Kamaru, kuma idan muka duba zaka ga cewa ba karon farko bane wannan abin yake faruwa. Duba da cewa a shekara ta 2022 an ware mutane 929 saboda irin wannan dalilin na wato amfani da takardar jabu kenan, takardar shaida na kammala wato makarantun boko wanda suke amfani da shi wajen wato domin samun aikin ayyukan yi musamman na wato tsaro a nan kasar Kamaru. Wannan ba abin mamaki bane idan ya faru a nan kasar Kamaru, kasar Kamaru dai tana daya daga cikin kasashe a nan nahiyar Afrika, musamman ma Afrika ta tsakiya, wanda muka san cewa tana daya daga cikin kasashen wanda ake zargin su da cin hanci da karbar rashawa. Kuma a somi na faɗa muka cewa wannan amin ya faranta wa matasa rai matuƙa, saboda idan ka duba zaka ga cewa a cikin takardun da aka wato kama na wato takardun jabun din akwai takarda guda da aka kama na advance level GCE kenan, wanda yake bangaren Ingilishi, duba da cewa kasar Kamaru akwai bangaren Ingilishi da Faransanci, wanda dukkanin su ana jarrabawa na samun takardu da kuma wato takardun probatoire na wato secondary, shi ma na GCE advanced level duk secondary ne, wanda aka kama na probatoire 12. To kun kaga cewa bayan ga haka dalibai am Kamaru suna makaranta, kuma mun san akwai waɗanda suke da irin waɗannan takardun da suka samu ta hanyar gaskiya, wanda suka zauna suka jarrabawa kuma suka samu takardun din. Me yasa su waɗannan da suke da waɗannan takardun na asali ba za a neme su a dauke su aiki ba, sai lallai waɗanda ba su da wannan takardun ake musu takardun boge ake daukan su aiki? To kun ga abin da yake kawo koma baya a Afrika kenan, wanda yake tunzura matasa fita waje suka gwamma su je zuwa cirani domin zuwa kasashen waje samu ingantaccen rayuwa, saboda sun ga cewa na farko a nan kasar Kamaru babu adalci a nan farko, na biyu kuma babu tausayawa, saboda mutum yayi makarantansa har yayi ma karatun da takardun shi sun fi ma darajar BPC da probatoire, yana da bac, yana da master, yana da license, amma sai ba za a kalle shi ba, sai a dauki dan wani da dan wani kawai ana amfani da su domin a ba su aiki. Amma kai dan talaka kan da kake da takardunka na asali, ingantaccen takardu, ba za a dauke ka aiki ba, saboda kai ba dan wani bane. Kaga duk wannan yana daya daga cikin cin hanci da karban rashawa, wanda kaga wannan abin ya tabbatar da cewa cin hanci da karban rashawa ya mamaye kasar Kamaru. To ni dai abin da zan ya faɗa akai, ya kamata gwamnatin Kamaru ta ci gaba da aikin ta kamar yadda ta saba na yin adalci, saboda matasa, wasu matasa sun ji daɗin wannan kamun da aka yi gaskiya. Ya kamata a ce a yi adalci kuma a dinga bin sharɗoɗi da kuma sauransu.
To Ahmad Lawal, ko me za ka iya faɗa mana kan wannan maudu'i na wa'annan matasa sama da 300,000 da aka dakatar, tunda duk da dai an san cewa ba karo na farko bane, akwai shekaru da aka dakatar da mutum su ma kusan 900 su ma duka matasa sakamakon irin wannan amfani da takardar shaida ta kammala karatu na boge. Ba ga cewan dakatar da sunan duk da dai an yi abu mai kyau, amma yana iya haddasa wani abu ba, tunda mutane da an riga an horas da su aikin soja ba zai shigar da su hanyar ta'addanci ba.
Kai to Bashir Radan, abinda zan faɗa gaskiya wannan magana da ta zama gaskiya ruwan dare a wannan ƙasa, ma'ana ƙasar Kamaru, akan ɗalibai da aka horas ta ɓangaren sojoji wanda ake kira gendarma kenan, inda aka samu kusan mutum 300,000 da suka yi amfani da takardar shahada mara kyau domin shiga a matsayinsu na sous officier, ma'ana ana nufin matsayi ne a cikin wannan ɓangaren na sojoji. A gaskiya dakatar da sun da aka yi bayan an ba su horo sun san sirrin wannan aikin gaskiya hatsari ne, amma kuma ina ganin barin su again a cikin wannan aikin a matsayin cewa ilimin su bai kai ba, wannan ma kuma wani hatsari ne. To amma shi dai abin da zamu duba nan shine zamu auna haske ne mu ga wani ne yafi hatsari a cikin wannan guda biyun. Barin su a waje bayan sun san abubuwa, sun san sirri, ne yafi hatsari, ko kuma a barin su yi aiki ba tare da takardar shahada su ta kai wannan aikin su yi ba, wani ne yafi hatsari a ciki? To gaskiya abin da nake so barin su a ciki, amma a rage musu matsayi. Malam Bashir, da fatan kana fahimta ta, a bar su tunda an ce sous officier za su fito kuma da wani kwali takardar shahadan BPC ne misali, to sai a dawo da su CAPE wani takardar da yake kasa da wanda suka yi jabun na shiga sai an mayar da su baya tunda na san wannan takardar ga suna da shi ki sai fayin kana fahimta an mayar da su su dawo kasa da abas su a waje su koma kuma suna damun mutane tunda sun iya rike bindiga sun san sirri sun san komai to gani na abas su amma matsayin da za a ba su igiyar da za iya su yi fito a cikin wannan kungiya ta sojoji gwara a ce an dawo da su an rage musu matsayi amma a bar su a ciki.
To mawdu'in mu na biyu malama Khadijatu ita mece ce wato fahimtarki yanzu akan kungilar samar da katin shaidar zama dan kasa da aka bai wa Jamusawa ragamar bayan an kwashi wato an kwace daga hannun Faransawa.
Dangane da kuma wannan batu shi ma mai matukar mahimmanci na karta a kasar Kamaru na kartan kasa wanda muke kira da CNE gaskiya al'umma na kokawa suna korafi sosai wajen samun wato wannan karta wanda mutum zai yi amma zai kwashi shekaru 5-6 amma bai samu kartan sa ba idan dai har janye wanda aka yi da kasar Faransa ya koma hannun Jamusawa idan dai har za su magance matsalar da al'umman Kamaru suke fuskanta to babu damuwa saboda gaskiya matsalar karta mutane na kokawa matuka a kasar Kamaru kai ba ma samun kartan ba yin ma kartan tukunna wallahi sai in dai baka san wani hanyar da zaka bi ba to zaka ga cewa wallahi sai ka wahala ma kafin yin wannan kartan in ka je wannan wajen in wahala kake sosai to wannan kuma na ga cewa wannan kamfanin na Authentic GmbH karkashin jagorancin wato shi babban director Kabino Kareti sun yi bayani akan cewa za a kirkiro kamfanoni guda uku a babban birnin kasar Kamaru Yaounde da Douala da kuma Garowa wanda za a dinga wato yin wannan kartin din to kaga wannan shawara mai kyau ne wanda suka ajiye miliyan 70 a gefe na yin wato waɗannan ayyukan to kaga na farko abu ne mai kyau hanya mafi sauki yanda za a samu kartan kasa kuma abu na biyu za a samar wa matasa da dama aikin yi kenan
to malama mallawal gashi dai an kwace wannan wato kungila daga hannun Faransawa an baiwa Jamusawa duk da dai an san irin wahalhalu da aka sha na yin wato takardan katin zama dan kasa karkashin jagorancin kamfanin Faransawa shin a ganin ka yadda aka baiwa Jamusawa nan za a samu wani sauyi a ciki za a samu sauki abubuwan za su rika gudanar da su da sauri wato cikin kuma ya cikin lokaci wanda ya kamata
Malam Bashir da maganan gaskiya kowa ya san Faransa maganan gaskiya ita Faransa za ta baka ne da hannun dama ta kwace da hannun hagu kowa ya sani kuma Faransa a yau duk duniya kowa ya san kasa suke akan duk abin da ya sha ko ta bangaren tattalin arzikin kasa domin gaskiya dama gaskiya ci gaban kasan su kowa ya san Afrika ce tunda Afrika yanzu kan magiyawa yanzu Hausawa kowa ya gano cewa dole duk abin da za a yi a guje su saboda mutane ne na gaskiya ba su da amana ba su da tausayi to abin da nake so in gaya maka in ka duba mu yanzu haka a kasar Kamaru akwai mutane suka yi karta ya kai so 5 so 6 so 7 original bai taɓa fitowa ba da fatan kana fahimtar abin da nake nuna maka ma'ana su suna cika kudaden su aljuna kudaden su ke zuwa sai kaje kai a ce bai fito ba wani kai ma a nan kasar Kamaru a nan Douala misali a birnin Douala birnin cikakken ya kasar Kamaru sai kartan naka yaje fito a kusiri misali ka biya jaka biyu da dala 800 misali so uku so hudu so biyar wanda wasu kasashen ma kyauta ake yi to abin da nake so nuna ma anan gaskiya Faransawa ba su da amana kowa a san Jamusawa yau in ka duba ma kasan Kamarun nan ka duba manya abubuwan da Jamusawa suka yi tun shekara aru guraren na nan har yanzu da karfin gidajen ba su rushe ba wasu amma duk abin da Faransawa suka yi a kasan nan wallahi bai shekara 10 dan suka yi ga kelekele ga shau ga komai amma duk gabaki daya kayan aikin da aka saka ciki jabune saboda haka abin da nake so nuna maka insha Allah ina gani ni ana wagana wa tsayin na matashi Jamusawa gaskiya kowa ya san in za su yi abu suna inganta ayyukansu.
To masu sauraro, kun ji yadda shiri namu ya kasance a yau a duka-duka, anan za mu dakatar a madadin duk waɗanda suka halarci wannan shiri da waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shi. Ni Muhammad Bashir Ladan nake ce da ku a huta lafiya.
To jama'a masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta hada shirin Fiona Wamainan Dudu da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare, Allah ya kai mu.